sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan a kodayaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 9 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Faye ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, ministocin kuɗi daga kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G20 sun tattauna kan tsarin karɓar kuɗaɗen haraji da bashi da kuma amfani da fasahohin zamani a duniya. A Sudan an rufe shaguna yayin da tituna suka kasance wayam a boran da jama'ar kasar ke yi ga shugabannin soji, yayin da ayan sanda a Kazakhstan suka cafke wasu masu zanga-zangar yayin da ake zaben shugaban kasa.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya babban kotun tarayya da ke Abuja ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC da ta miƙa takardar shaidar nasarar cin zaɓe ga 'yan takarar jam'iyyun PDP, PRP, NNPP a jihar Bauchi.
Duk madakin da ya kamata a bi muna bi ya zuwa wannan lokaci shine muka zo mu sanar wa duniya abubuwan da suke faruwa na rashin bawa waɗannan mutanen namu certificate ɗinsu da kotu ta ce ayi.
Sannan za ku ji cewa ƙungiyoyin da ke yaƙi da bauta daga ƙasashen Mali, Mauritania da Jamhuriyar Niger sun gudanar da taro don tattaunawa akan yadda za a kawo ƙarshen bauta da 'ya'yan mutane.
Wannan rahoto abin da ya gano kasashe na wajen su Mali kinnan da su Mauritania har ma ka bude wajen su Chad da Burkina Faso wajen su Dakar kinnan su Gambia kamar bauta ta da ake so a maido.
Bayan nan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Mahmud Lalo yayi da Abdullahi Salihu Abubakar masani kan harkar kafafen sada zumunta da tsaron rumbun bayanai da ke Najeriya akan sabbin ka'idojin da Amurka ta fitar ga masu neman takardar biza zuwa kasar. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Lahadi ministocin kuɗi daga ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 suka haɗu a Japan domin ganawa kan batutuwan da suka shafi tsarin yadda ake karɓar kuɗaɗen haraji da bashi da kuma amfani da fasahohin zamani a duniya. Zaman tattaunawar wanda aka yi shi cikin sirri a birnin Fukuoka ya gudana ne a daidai lokacin da ake wani taro na daban wanda ya shafi amfani da fasahohin zamani a fannin tattalin arziki wanda shi kuma aka yi shi a Tsukuba wani birni da ke arewacin Tokyo. Tarukan biyu na gudana ne har ila yau a daidai lokacin da China da Amurka ke ci gaba da kai ruwa rana kan batun kuɗaɗen harajin kayayyaki da fannin sayan kayayyakin fasahohin zamani. An dai sake fuskantar tsaiko a tattaunawar bangarorin biyu bayan zaman da aka yi a karo na 11 inda suka riƙa yi wa juna barazanar ɗaukan tsauraran matakai, lamarin da ke ƙara haifar da rashin tabbas a kasuwannin hannayen jari a sassan duniya. A Sudan an rufe shaguna yayin da tituna suka kasance wayam a Khartoum babban birnin ƙasar. A rana ta farko da shugabannin masu zanga-zanga suka yi yakuwar a fara yajin aikin gama gari. A wani mataki na neman majalisar sojin da ke jagorantar gwamnatin wucin gadin ƙasar ta Sudan ta yi murabus. Kamfanin dalancin labarai na AP ya rawaito cewa ƙungiyar ƙwararrun ma'aikata da aka fi sani da SPA ta yi kira ga jama'a da su zauna a gida a yau Lahadi a wani ƙoƙari na nuna fushi kan yadda dakarun ƙasar suka farwa masu zaman dirshin a wajen hedkwatar dakarun ƙasar da ke Khartoum a makon da ya gabata. Kodar Salah wani mazaunin birnin na Khartoum ne.
احنا كلنا ان شاء الله دارينا كده تكون مدنيه لكن الناس بين مسؤولين انها ما تكون مدنيه
yace dukkanmu muna fatan za a mika mulki ga farar hula amma wasu sun sha alwashin hakan ba zai yiwu ba jami'an tsaron RSF sun hana mutane bayyana ra'ayin su kungiyar ta SPA dai ita ce jagoranci zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi wacce dai sanadin hanbarar da gwamnatin shugaba Umar Albashir a watan Afrilun da ya gabata inda ta kuma yi kira ga jama'a da su ci gaba da kasancewa a tituna har sai an mika mulki ga farar hula. Dubban mutane ne suka tsallaka zuwa cikin Colombia da kasar Venezuela a jiya Asabar domin sayen abinci da kayan magunguna. Bayan da shugaba Nicolas Maduro ya bada umarnin a buɗe kan iyakar kasar da Colombia wacce ta kwashe wata hudu a rufe. Kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito cewa da buɗe kan iyakar ne dumbin yan Venezuela suka bazama cikin kasar ta Colombia domin amfani da wannan dama su yi sayayyar kayayyakin da ba sa iya samu a kasar su sanadiyar rikicin siyasar da take fuskanta. Din a watan Fabrairu kasar ta Venezuela wacce ke kudancin yankin Amurka ta bada umarnin rufe kan iyakokinta da yankunan Aruba, Bonny, Curaçao, Brazil da Colombia a lokacin da yan adawa suka yi yunkurin shigar da kayayyakin abinci da magunguna zuwa cikin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a Kazakhstan sun tsare masu zanga-zanga da dama yayin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka matso da shi kusa. Inda ake sa ran dan takarar da tsohon shugaba Nur-Sultan Nazarbayev ya zaba shi zai lashe zaben cikin sauki. An tsara masu zanga-zanga sama da 100 a dandalin da ake kira Astana Square a birnin Almaty da ya fi kowanne birni girma a kasar a lokacin da suke kira da ƙauracewa zaben wanda Kasim Zomat yake karawa da 'yan takara shida da gwamnati ta yi na'am da su. Bayanai sun nuna da cewa an tsare 'yan jarida na kasashen waje da na cikin gida da dama na ɗan wani lokaci. Tun da farko hukumomi suka tsaurara matakan tsaro a birnin na Almaty inda aka jibge 'yan sanda a dandalin na Astana. A yau Lahadi ana ci gaba da ayyukan tsamo wani jirgin ruwa masu yawon shakatawa da ya nutse a rafin Danube da ke Budapest a babban birnin kasar Hungary. Hukumomin kasar sun ce aikin tsamo jirgin daga cikin ruwan zai kai nan da ranar Talata kafin a kammala shi. Jirgin mai suna Hablini Mermaid na dauke ne da fasinja 33 'yan kasar Koriya ta Kudu da ma'aikatan jirgin biyu a lokacin da ya yi karo da wani babban jirgi a ranar 29 ga watan Mayu. An yi nasarar ceto 'yan kasar ta Koriya ta Kudu su bakwai bayan da jirgin ya yi hatsarin cikin dare a lokacin da ake wani ruwan sama mai karfin gaske. Amma har yanzu ba san inda fasinja 8 da captain din jirgin suke ba. Zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutum 19 a wannan hadari.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babar rahotannin namu. A Najeriya babbar kotun tarayya dake Abuja karkashin mai shari'a Bello Kawu ta umarci hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC da ta miƙa takardar shaidar nasarar cin zabe da ya gudana a wannan shekara ga 'yan takarar jam'iyyar PDP, PRP da kuma jam'iyyar NNPP a jihar Bauchi. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi ya aiko mana da rahoton.
Mazaban da hukuncin kotun ta shafa su ne mazaban sanatan Bauchi ta Kudu da na ɗan majalisar tarayya na Zaki da na ɗan majalisar tarayya na Alkaleri da na ɗan majalisar tarayya na Darajar Huganjuwa sai kuma na ɗan majalisar tarayya na Gamawa. Jam'iyyar PDP tana da kujeru guda uku da suka hada da na sanata da kuma 'yan majalisar tarayya guda biyu. A taron manema labarai da ta gudanar sakataren shirye-shirye na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi Sama'ila Ya Usade ya yi bayanin matsayin jam'iyyar inda ya ce
duk matakin da ya kamata a bi muna bi ya zuwa wannan lokaci shine muka zo mu sanar wa duniya abubuwan da suke faruwa na rashin bawa waɗannan mutanen namu certificate ɗinsu da kotu ta ce ayi. Shi yasa ya kawo mu ga wannan rana muka zo mu yi wannan press conference mu ga yawa duniya ta san halin da ake ciki.
Rashin bada wannan takardar shaida kenan ba ta samu umarnin kotu ba ne?
ta samu umarnin kotu saboda lawyoyin mu sun kai musu court order wanda aka bayar saboda lokaci yana ta tafiya.
Ya zaka fassara wannan abu?
Mu dai muna bin su bisa doka na ƙasa yanda aka yi, muka kai kotu muka bi, kuma shine muke bin ka'idoji na abawa waɗannan ƴan takarkarar namu certificate din su.
Shi ma dai a nasa bayanin a madadin sauran ƴan takarar dan takarar sanatan Bauchi ta Kudu Honorable Garba Dahiru Salenken Bauchi ya yi ƙarin haske kan abubuwan da kotun ta lura da su da yasa ta yanke wannan hukuncin.
Abin da ya kawo ni wannan taron manema labarai shine akwai hukuncin babban kotu na Abuja da muka samu wanda ta soki ƙuri'un da jam'iyyar APC ta samu, sannan ta ce a bada certificate ma 'yan takarar jam'iyyun da suka zo na biyu a wannan zaɓe da ya gaban
ƙalubalanci wato nasarar da su APC ne suka samu
tun kafin zaɓe muka shigar da wannan ƙara, kuma amma sai yanzu muka samu hukuncinsa. Kotu bisa shaidan da aka gabatar mata ta gamsu ta tabbatar cewa jam'iyyar APC ba su bi dokokin ƙasa da dokokin da suke shimfiɗe na fitar da ɗan takara ba, kuma kotu ta bada umarnin certificate a bada jam'iyyar da ta samu ƙuri'u mafi yawa a zaɓen da ya gabata a wa'innan mazaɓu.
Kotu ta umarni hukumar zaɓe da ta bada takardar shaidar nasarar cin zaɓe ga ku wa'inda yake kike mana bayaninsu. Ita hukumar zaɓe ta samu wannan dokar kotu?
Wannan umarni na kotu yana ofishin hukumar zaɓe kusan sati biyu kenan. To amma yau yanzu namu kamar yadda na faɗa yana neman wajen kusan sati biyu kenan, mun bi duk hanyoyin da ya kamata mu bi na doka. To shine muka ce to bari mu zo mu sanar da duniya abin da yake faruwa, ko akwai wani abin da yake faruwa wanda watakila ita ma hukumar zaɓen ba ta sani ba. To shine muke so ta sani kuma ta bi umarnin da kotu ta bayar a ba mu wannan certificate domin lokaci yana ƙurewa. Kaga nan zuwa ran talata za a kaddamar da majalisar ƙasa, kuma bai kamata a ce tunda mun samu wannan judgment kafin kaddamar da majalisar ƙasa, ya kamata a ce an ba mu wannan certificate. Kuma dadawa a yau a yanzu da nake maka magana babu wani hukunci ko umarni na kotu da yake hannun hukumar zaɓe bayan namu.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Ƙungiyoyin yaƙi da bauta daga ƙasashen Mali, Mauritania da Jamhuriyar Nijar sun gudanar da taro a birnin Yemen don tattaunawa akan batun bautar da 'ya'yan mutane da aka ɗauka a matsayin bayi. Saboda haka suka ƙudiri aniyar ƙarfafa matakan faɗakar da hukumomi da al'ummomi a ƙasashen da wannan matsala ta yi ƙamari. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sule Mummuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamman jam'an fafutuka ne suka lara a wannan taro da kungiyar Timidiriya ta Nijar da Tedmet ta Mali da SOS Esclavage ta kasar Mauritania suka shirya da haɗin gwiwar Anti-Slavery International ta kasar Birtaniya domin nazarin wani rahoton bincike akan maganar bautar da 'ya'yan mutanen da ake ɗauka a matsayin bayu. A cewar shugaban kungiyar Timidiriya Alibuzu, wannan matsala na ƙara tsananta a nafiyar Afirka.
Wannan rahoto abin da ya gano ƙasashe na wajen su Mali kinnan da su Mauritani, har ma ka bude wajen su Chad su Burkina Faso wajen su Dakar kinnan su Gambia, kamar bauta ta da ake so a maido. Duka di ba ƙasar Mali da ko wata gunduma da ake ce ma Kai da wurin ta kore ka zo a zamana haka an kai Banjul 25 mai kin gari ta wuce an yi shi Banjul. Burkina Faso kullun kana gani ana kashe su, wani mugu abu ne ta so da ilaci da su, ya kamata mu zamana mu yi lazari kwarai mu yi shawara mu san mu ciyo kan wannan abu.
Rashin samun cikakken haɗin kai daga hukumomi a matakai daban-daban na daga cikin matsalolin da wannan bincike ya gano su da mayar da hannu agogo baya a yakin da masu kare hakkin ɗan adam suka sa gaba don kawo ƙarshen bauta a ƙasashe masu tasowa, inji Ibrahim Inabutu.
A Niger dai alhamdulillah akwai luwa doka wanda ta haramta bauta, kuma duk wanda ya yi bauta dokar nan ya kamata ta buge shi, wannan ci gaba ne. Sai dai wajen aikata dokar nan shine ake samu ɗan matsala. Wajen ƙasar Mali dai su har yanzu ko doka ma babu ta. Har yanzu ma'aikanta ba su raida da harakar bauta kinna akwai ta alhali ko ta cikin mali kowa ya san da akwai harakar bauta wajen Mauritania su gwamnati dubin language ne wani wuri sai su ce eh akwai bauta kuma sai ka ga wani wuri kuma sai a ce a bauta an yi ta da amma yanzu babu ta gaban partner masu hannu da shuri sai a ce eh akwai bauta kuma mun doki mataki wannan ne
a ci gaba da neman hanyoyin da za su bada damar matsakaimi wajen ayyukan fadakarwa waɗannan kungiyoyi sun fara yunkurin ware ranar 8 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar yaki da bauta ta cikin gida kuma a cewar shugabannin kungiyar Tumidiriya tuni gwamnatin Nijar a tabakin Prime Minister Birjira Fini ta yi na'am da wannan mataki da ake sa ran tabbatar da shi a hukunce a nan gaba kaɗan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. Masana kafafen sada zumunta na ci gaba da tsokaci kan sabbin ka'idojin da Amurka ta fitar ga masu neman takardun visa zuwa kasar, inda ta ce sai mutum ya bada adireshin kafofin sada zumuntarsa da na email da kuma wasu bayanai na lambar wayar salula. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tambayi Abdullahi Salihu Abubakar, masani kan harkar kafafen sada zumunta da tsaron rumbun bayanai dake Najeriya, yadda ya kalli waɗannan sabbin matakai na bada visa da Amurka ta fitar.
Wayannan lambobi da suka karɓa lambar wayarka da abin da ya shafi wato account na social media ɗinka da sauransu, suna da hanyar da su iya biyu su tantance abubuwan da yanayinka ko ka cancanci a baka wayannan ainihin wato a baka visa ko baka cancanta ba, kuma za su yi amfani da wannan mataki don tabbatar da samuwar maslaha ga al'ummarsu idan ka cancanta ko rashin samuwar maslaha a nasu tunani da abin da suka ainihin wato yi la'akari da shi.
Amma wasu za su yi tunanin kamar matakin ya ɗan yi tsauri lura da cewa kusan za su ba da wasu bayanai ne na sirri da suka dangance su.
Wato Malam Mahmud, ai a wannan duniyar babu wani abu da ake kira mai suna sirri in dai kana communicate a hanyar kafafen sadarwa. Babu wani abu mai suna sirri, babu wani abu mai suna, babu wani abu mai suna tazara ko nisa. Duk abin da kake ganin shi nesa ne a nan yake, duk abin da ake ganin sirri ne a bayyane yake. A ainihin wannan duniya ko wannan zamani namu na sadarwa, to kawai ya danganci ne waye ya sani waye bai sani ba kawai. Saboda duk abubuwan da muke ganin cewa bayanai ne na sirri na social media da sauransu, a irin wasu abubuwa ne wanda suke kawai a bayyane. To don haka tabbas jama'a za su ɗan yi tsare-tsare wurin yin hakan, musamman ganin cewa social media wuri ne da mutum ke da dama ya sake bangaren su Facebook mutum na jira da abokanansa da 'yan mata da waye da sauransu. To sai dai su mun farko kuma Amurka fa abubuwan da kake tunani na sirri maka ba shi ne babban damuwarsu ba ne a tunanina. Damuwar suna so san manufofinka ne a siyasance da manufofinka a binance da manufofinka a harkoki dai na rayuwa. Daga cikin wannan manufofin naka ne za su tantance abin da shi yake maslaha ga al'ummarsu.
Kamar akwai wani darasi da kasashen masu tasowa za su koya kan wannan batu lura da cewa su ma suna fama da matsaloli na tsaro?
Sosai kuwa. Wato dama ai mu a nan an daɗe da kawo da kuka a kan cewa irin abubuwan da ake yaɗawa a social media da mutane da wasu ke amfani da wannan kafafe wurin aikata ta'addanci ya yawaita. Galibin waɗanda suke aikata ta'addanci da masu yaɗa bayanai na tsana da sauransu duk suna amfani da wannan kafafe ne, saboda a kasashe masu tasowa hukumomi ba su da wata hanya da ta wuce kawai ko dai a rufe ainihin kafar sadarwa gaba ɗaya ko kuma a takura su sai da kawai ba a iya shiga sosai ta hanyoyin kamfanonin abin waya salula. Abu ne wanda yake bin cewa saboda wannan zai iya taimaka a tantance mutanen da suke wato miyagu ne a al'umma da waɗanda suke da wasu ra'ayoyi waɗanda sun saba ma ainihin zamantakewa da sauransu. Zaman daga cikin disadvantage ko abubuwan da zai zamanto kuma wato matsaloli ga mutanen da su je kasashen Amurka musamman, na kaga wannan tantancewa akwai ta dama cikin mutanen da sun saki bakinsu su ma ganin kala-kala kan abubuwa da dama na siyasar duniya. Walale zama sun ambaci kasar Amurka ba. Amma wannan zai iya sa kuma a yi disqualifying dinsu.
Wato
kaga wannan wata hanya ce kuma sai.
Wato ko da mutum ya shiga shafin nasa ya goge wasu kalamai da yi a baya wanda yake tunanin basu cancanta ba kenan hakan za a iya ganowa cewa ya taba waɗannan kalaman
gogewa ai gogewa ne goge shi a wurin shi ne ya goge amma kamfanonin ba wani abin da yake suna gogewa ai dai ko shafin yake gaba ɗaya ya goge misali kafin ya je ya goge sabon shafi za su iya ganewa mu karin matsala ma da za samu shine da yawa cikin mutane suna amfani da wasu sunaye ne daban a shafukan su na sada zumunta ba asalin sunan su wanda idan za su yi wata tafiya ko wanda sunan su take cikin sa take ba to kaga nan ma wata matsala ce mai zaman kanta
Abdullahi Salihu Abubakar kenan a tattaunawar su da Muhammadu Lalo Ma saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 11:20 na safe a shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballake jagoranta idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata Jiran Muhammad Buba Marwa mai Murabus wanda shugaban Najeriya ya nada shi a matsayin shugaban wani kwamiti wanda ke ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a kasar musamman ma matasa ya fara bayyana abubuwan da kwamitin ya gano tun bayan da ya fara aiki kusan watanni 6 da kaddamar da shi a cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban amsar tambayar da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta yi mashi akan irin kokarin da kwamitin su ke yi wajen jan hankalin iyaye mata akan matsalar mu'amala da miyagun kwayoyi ga ci gaban bayanin sa
mun sake wani tunani cikin committee kamar a arewa inda ba za ka shiga gidan mutum da garaje ka ce za ka je ka yi wani lecture ko wani magana da mata ciki ba to committee na mata san kowane kauye da unguwa ana samun dan committee na mata to su ne za su dauki wannan nauyi su shiga su bada bayani cewa wannan abun bai da alheri masifa ne babba duk zai lalata kasa da shauran su to irin wannan shi ma yana ciki sannan dole gwamnati ta miƙe tsaye ta kafa rehab center a ko ina a kasa saboda duk wanda yake da matsala irin wannan ya samu wajen zuwa rashin wannan shi yasa zaka ga wasu shi ci gaba kawai ba inda za su je suna shaye-shaye sun san wannan abun ba ya taimaka musu yana lalata su yana juya musu kai amma ba inda za su yi ba mai taimako sai kawai su ci gaba to shi yasa gwamnati cikin rahotonmu za mu sa bukatan a yi rehab center na gyara wato rayuwan wanda suke wannan shaye-shayen sannan kamar matasa dole cikin rehab center din a koya musu sana'o'i kamar yadda ne a Lagos Dubai ana kiransu area boys haka mu kai musu rehab centers mu koya musu sana'o'i sannan a ƙarshe muka dan ba su tallafi kadan wanda za su je su tsaya su ma su ci gaba da rayuwansu kuma har yau wasu suna nan muna magana da su tana jefan kin ba wasu sun zo ma suka tuna ta mun ta ga abin da suke wasu yin aure ga yara ga abubuwa to duk wannan shine hanya kuma ni na san shi shugaba Muhammadu Buhari ni na tabbatar cewa zai magani wannan lamarin da dan Allah yanzu yana jiran mu kawo report din mu ne insha Allah
to zan ci gaba dai akan harkan mata din nan domin kagare da farko ni mace ce kuma ni ma abin ya dame ni kana ganin shiga na mata cikin wannan harka yana da nasaba da rashin ilimi
ne to kin sa ko ne abu galibi namiji ko matashi mai sha inda wajen da zai je a taimaka mishi yana zuwa kai tsaye amma mata ya mutum ba na aure ba shine wani matsala daya suna gudun su fito su je inda za su karbi taimako ko magani saboda za a gansu a ce ashe wance kina shaye-shaye to she su kuya su ci gaba da shaye-shayen. Shi yasa dole a samu yadda muke tunani wani shiri musamman nasu na mata kadai da za a kafa musu su je su karbi wato treatment da magani da taimakawa. Amma shi ma ba zai tsaya a wajen ba, dole a ci gaba da fadakarwa a nuna kaman ciwon kandamau kenan, AIDS
kanjamau.
To da in kun tuna da aka soma haka ita ma ba mai son ya fita a sani, kuma ana gudun masu wannan ciwo, amma kin ga yanzu duk wannan ya zama tarihi. To kaman haka muke tunani wannan ma za mu bi shi haka, ai ta fadakarwa cewa kar ku dama a fito ku samu magani ba koyewa za ku a gida ku ci gaba da shaye-shaye ba. Kuma mata ya kungiyoyin da na faɗa su ma suna cikin masu taimakawa kaman dazu da na faɗa. Sarakuna suna da haƙƙi a irin wannan aikin, kuma malamai da pastoci kuma duk muna ganawa da su. Kowane jiya da muka je za mu zauna da Muslim Council ko Jama'atul Nasr Islam, sannan za mu zauna da kan mu gaya musu cewa huduba da koyarwa wannan ya zama tilas akan irin wannan lamari da na matasan da na iyaye da na mata, tun ba su matan ba, tun da hanya ne kadai wannan kamar ta islamiya a ja hankalinsu cewa wannan ba hanyar da za su bi ba ne.
General Muhammadu Buba Marwa mai murabus kenan, shugaban wani kwamiti da ke ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu General Muhammadu Buba Marwa mai murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta yi hirar, sai kuma Bansa Tufa da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, assalamu alaikum.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Ruwan dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki akan titunan tsakiyar birnin Hong Kong a yau Lahadi domin nuna adawarsu da wata doka da ake so a kirkiro wacce za ta sa a riƙa miƙa waɗanda ake zargi da wani laifi ga ƙasar China domin su fuskanci tuhuma. Lamarin da ya har zaka jama'a suka bijirewa shugabannin Hong Kong da ke tasawa da hukumomin Beijing. Bayanai sun yi nuni da cewa an gaggauta shigar da ƙudurin dokar a majalisar dokokin yankin na Hong Kong. Ana kuma sa ran a ranar Laraba za a yi karatu na biyu a kansa, yayin da jami'an gwamnati ke sa ran nan da ƙarshen watan na Yuni za a amince da dokar. A yau Lahadi, ministocin kuɗi daga ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 suka haɗu a Japan domin ganawa kan batutuwan da suka shafi tsarin yadda ake karɓar kuɗaɗen haraji da bashi da kuma amfani da fasahohin zamani a duniya. Zaman tattaunawar wanda aka yi shi cikin sirri a birnin Fukuoka ya gudana ne a daidai lokacin da ake wani taro na daban wanda ya shafi amfani da fasahohin zamani a fannin tattalin arziki, wanda shi kuma aka yi shi a Tsukuba, wani birni da ke arewacin Tokyo. A Sudan an rufe shaguna yayin da tituna suka kasance wayam a Khartoum, babban birnin kasar, a rana ta farko da shugabannin masu zanga-zanga suka yi kuwar a fara yajin aikin gama gari. A wani mataki na neman majalisar sojin da ke jagoranta gwamnatin wucin gadin kasar ta Sudan ta yi murabus. Kamfanin dalancin labarai na AP ya rawaito cewa kungiyar kwararrun ma'aikata da aka fi sani da SPA ta yi kira ga jama'a da su zauna a gida a yau Lahadi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bansa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Nick Evanov, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.